Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar Alpha ta rediyo da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Laraba 6 ga watan Maris din shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na safe. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ciciki 'yan jam'iyyar Democrat jiya Talata saboda kaddamar da jerin bincike da suka yi kansa da kuma gwamnatinsa. Wani babban kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce Amurka na buƙatar ƙarin makaman yaƙi muddin tana so ta taka ma Rasha birki a Turan. Sannan kimanin shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a Afirka cikin walwala after a takaice, an kasa samun ƙasashe aƙalla 22 don fara aiwatar da shirin.
Kanin labaran duniya kenan. To yayin da aka tunkari zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi a Najeriya, ga dukkan alamu an samu baraka tsakanin 'ya'yan jam'iyya mai mulki a jihar Adamawa.
Wannan gwamnatin jihar Adamawa da take ƙarƙashin jam'iyyar APC ba za mu iya yin aiki da ita ba, domin ba ta ba mu kunne ba. Mun kira ta akan kurakuranta da yawa amma ba su amsa ba.
Duk wanda ka ji na ce zai shinkafa da wake, to dama ba dan APC ba ne, saboda duk wani APC dan APC ya kamata ya bi dokan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce a APC sak daga sama har ƙasa.
To a zaben na ranar Asabar dai, 'yan takara a kananan jam'iyyun adawa sun ce ba za su daga kafa ga duk wata jam'iyya bai wato mai girma a kasar ba.
Ai magana na janye mawa zan janye.
An ce ka janye wa dan takarar PDP.
PDP, Allah ya sauke.
Wani APC ka janye wa?
Allah ya sauke. Ai duka cikinsu sai dai su janye.
Sannan idan muka leka jihar Niger, ga dukkan alamu zaben 'yan majalisun tarayya da aka yi ya bar baya da kura.
Cikin hukuncin Ubangiji, wato alamun fatinmu bai fito a wannan takardar zaɓe ba, a wannan zaɓe da ya wuce na sanata. Na zo kotu ne a matsayina na ɗan ƙasa wanda aka cuta.
To shin cancanta za a duba a jihohin arewa maso gabashin Najeriya a zaben da ke tafe ko kuwa zaben sak za a yi, batun da Madina Dauda za ta tattauna kenan a cikin shirin demokuraɗiyya a yau. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ciciki 'yan jam'iyyar Democrat jiya Talata saboda kaddamar da jerin bincike da suka yi a kansa da kuma gwamnatinsa. Yana mai bayyana hakan da wani babban lalube da zummar ƙalato laifi. Ya ce 'yan Democrat da ke majalisar wakilai waɗanda ranar Litini suka buƙaci takardun bayanai daga kafofi 81 da suka haɗa da mutane da kuma kamfanoni masu nasaba da yaƙin neman zaɓen shekara ta 2016 da harkokin kasuwancinsa da kuma wa'adin tsawon shekaru biyu da ya yi a tabakinsa sun taɓu. Ya ce an aika da wasiƙun neman bayanai ma mutanen da basu ji basu gani ba kawai don a tozarta su. A wani rubutu da ya yi ta kafar Twitter, Trump ya bayyana binciken da kwamitin majalisar wakilai kan shari'a da abin da ya kira wuce gona da iri mafi tsanani da aka taɓa yi a tarihin ƙasarmu. 'Yan Democrat na yin karan tsaye ga harkar shari'a kuma ba su son a yi aiki. Wani babban kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce Amurka na buƙatar ƙarin makaman yaƙi muddin tana so ta taka ma Rasha birki a Turan, inda take da wato Rasha ke tafkata kala har ma abin na wuce Turan ma, da yake bayani ga kwamitin majalisar dattawa kan makaman yaƙi. Kwamandan sojojin Amurka a Turai, General Curtis Kaskroti, ya kira Rasha barazana mafi girma ga kwanciyar hankalin Turai, sannan ya bayar da shawara cewa Amurka ta daɗa yawan sojojinta a nahiyar Turai na dindindin da kuma na wucin gadi. Kaskroti ya ce ya damu sosai, musamman ma kan rashin isassun bayanan sirri da kuma matakan sa ido kan abubuwan da ke gudana a Turai, da kuma uwa uba dusashewar tasirin Amurka a ɓangaren tekun yankin. kimanin shekaru wato shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a Afirka cikin walwala afta a takaice batun samun kasashe akalla 22 don fara aiwatar da tsarin na tafiyar hawainiya kungiyar tarayyar Afirka na hankoran kafa wannan tsarin cinikayya cikin walwala a fadin nahiyar inda ake da tattalin arziki mai karfin dalar Amurka trillion 2.3 a matsayin hanyar saukaka jigilar kayan sayarwa da kuma sauran hidimomi da ma kai koman jama'a tsakanin kasashe 55 na kungiyar ta AU ta wajen dayanta tsarin cinikayya da kuma takaita shamakin kasuwanci irin haraji kungiyar na fatan samar da karin ayyukan yi da inganta rayuwa da kuma sauran damarmaki ga mutanen Afirka masu yawan biliyan 1.3 da kuma zammar ganin ana matukar damawa da Afirka a duniya jami'ai daga kasashe na Afirka 44 sun rattaba hannu kan jadawalin share fagen kafa wannan tsarin ashe wato a ranar 21 ga watan Maris a shekarar 2018 a Kigali babban birnin kasar Rwanda to amma zuwa yanzu kasashe 19 ne kadai suka rattaba hannu a kai to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Kotun kundin tsarin mulkin kasar Senegal ta ayyana shugaba Macky Sall a matsayin wanda ya ci zaben ranar 24 ga watan jiya na Fabrairu. Kotun ta bayyana jiya Talata cewa Sall ya ci zaben da ƙuri'u 58 cikin 100 a martaninsa bayan da kotu ta bayyana hukuncinta. Sall ya ce da manema labarai wannan sake nuna yadda da aka yi mini zai sa in tsuma in rubanya irin ayyukan da nake yi. Ya kuma bayyana godiyarsa ga magoya bayansa a yayin da a ɗaya ɓangaren kuma yake kiran da a samu haɗin kai tsakaninsa da masu adawa da shi waɗanda suka nuna rashin yardarsu duk kuwa da cewa wasu ƙalubalanci ainihin sakamakon farko da aka bayyana ba wanda ya nuna cewa Sall ɗin ne dai nasara. Birnin New Delhi na ƙasar India ne mafi gurɓacewa a duniya a shekarar ta 2018 wato bara bisa ga rahoton wasu ƙungiyoyin bincike biyu da suka fitar ranar Talata a wani binciken da ƙungiyar Greenpeace da kuma wata da ke ƙasar Switzerland mai suna IQ Air Visual suka sun gano cewa yawan sinadarin auna gurɓacewar iska mai suna PM2.5 wanda aka gano a birnin New Delhi bara ya kai 113 da ma rabi wanda ya rubanya na birnin Beijing na kasar China. Rahoton ya ce musabbabin gurɓacewar iska a birnin New Delhi shine hayakin da motoci da masana'antu da kuma tarkacen shara ke fitarwa sai kuma kurar da ke fitowa daga wuraren da ake gine-gine.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rage kwanaki uku a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki na jihohi a Najeriya, an samu faraka tsakanin 'yan jam'iyyar mai mulki a jihar Adamawa kan aƙidan TASAC, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola.
Ko a zaben 2015 guguwar SAC ta ko taka muhimmiyar rawa, da amma kuma da alamu a wannan zaɓe da ke tafi ranar Asabar za ta sauya zani, musamman ma a jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Adamawa, inda tuni wasu 'yan jam'iyyar kuma magoya bayan shugaba Buhari ke cewa su a wannan karon shinkafa da wake za su yi wato cancanta za su yi ba zaɓen SAC ba. Amma wajen wani taron manema labarai da suka kira a Yola, ƙungiyar North East Buhari Support Group sun ce ba ga zaben shugaban ƙasa, dole a bi cancanta a wannan karon ba jam'iyya ba, kamar yadda darakta jihar na ƙungiyar Ali Usman Waziri ya ƙarin haske.
Muna so mu kira hankalin mutanenmu. Na farko muna so mu taya mai girma shugaban ƙasar Najeriya murna na cin zabe da ya yi. Mu a jihar Adamawa mataki da muke so mu ɗauka muna da ra'ayi daban a zaben da za a shiga a ranar Asabar mai zuwa. Wannan gwamnatin jihar Adamawa da take cewa gashin jam'iyyar APC ba za mu iya yin aiki da ita ba, domin ba ta ba mu kunne ba. Mun kira ta akan kurakuranta da yawa amma ba su amsa ba. dan haka za mu fada members dinmu na jihar Adamawa zaben da za a yi ranar Asabar za mu zabi jam'iyya daban ba jam'iyyar APC ba. Wannan gwamnati yanzu bai cancanci mutanenmu da suke da kishin ƙasa ba su ƙara ba shi kuɗi. Da ko shugaban ƙasa ya ce a zabi cancanta, vote for a candidate of your choice, vote for competence, wannan kuma mun yarda da wannan al'amari. Da haka kowane jam'iyya da muka gani suke da ɗan takara mai kyau, mun yi nazari mun duba jam'iyya a cikin jam'iyyun nan wanda ɗan takarar su yafi cancanta.
To sai dai ko ita ma jam'iyyar APC a jihar ta mai da martani ga masu kiran da bi cancanta. Ahmad Lawal shi ne mako sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Adamawa.
A Ibrahim Gazi na sun tabbatar maka da cewa duk wanda ka je na ce zai shinkafa da wake to dama ba dan APC ba ne. Saboda duk wani APC dan APC ya kamata ya bi dokan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce a APC saki daga samar kasa. Amma idan ka ce ba za ka APC saki ba, wannan tabbatar maka da cewa dama 2015 ba ka APC ba, kuma kai baka tabbatar wa duniya cewa ka dan APC ba ne. So duk haka na son gaya mutane ko ka shinkafa da wake ko baka shinkafa da wake ba, da ikon Allah APC za ta ci zabe a jihar Adamawa a zabe mai zuwa. Kuma insha Allah duk ɗan takararmu za mu tabbatar cewa sun ci.
A wata sabuwa kuwa ita ma jam'iyyar adawa ta SDP a jihar ta musanta rahotannin da ke cewa ta janye takarar kujerar gwamna a jihar bisa cewa sun shiga hadaka da wani ɗan takara. Chief Emmanuel Bello da ke zama ɗan takarar jam'iyyar ta SDP Adamawa ya ce wasu ne ma ke neman ɓata masa lale.
Ai magana na janye mawa, mawa zan janye.
An ce ka janye wa ɗan takarar PDP.
PDP Allah ya sauke.
Wani APC ka janye wa?
Allah ya sauke. Ai duka cikinsu sai dai su janye mu. Ai in Allah ya so ya yadda SDP ita ce mai kafa gwamnati wannan dokin, farar dokin nan, domin duk dan Adamawa farin doki yake so ya sawa. Sannan kuma an yadda da mu saboda mun shiga karkara. Mu kaɗai ne wanda muka tafi 226 wato 226. Mu ya kamata mu kafa gwamnati.
Wai ba ku za mu gani kanta za ku karo da manyan jam'iyyu.
Wani irin karo? Muma babban jam'iyya ce.
Yanzu dai lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben na ranar Asabar, musamman ma tsakanin manyan 'yan takarar gwamnati da suka hada da Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila na APC da kuma 'yan takarar jam'iyyar ADC Sanata Abdulaziz Mutala Yako. Kana kuma da na jam'iyyar PDP Honorable Ahmadu Umaru Fintiri da kuma 'yan takarar jam'iyyar SDP Emmanuel Bellan Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka hai hasashe na
Ubangidana da za ka
ɗauki zance na. To a gaida Ibrahim Abdulaziz, ɗan takarar kujerar sanata daga mazaɓar gabashin jihar Neja na jam'iyyar adawa ta ADP Muhammad Bashir Abacha ya maka hukumar zaben Najeriya da ma jam'iyyarsa ta ADP a gaban wata kotun tarayya saboda rashin sanya hoton jam'iyyar ta ADP a jikin ƙuri'a a lokacin zaben 'yan majalisun dokokin Najeriya da aka yi. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani daga Mina.
Muhammad Bashir Abacha dai ya ce ya garzaya kotun ne domin jin dalilin ƙin sanya hoton jam'iyyar, da hakan yasa bai kasance cikin 'yan takarar majalisar dattawan ba.
A cikin hukuncin Ubangiji alaman fatinmu bai fito a wannan takardar zabe ba, a wannan zabe da ya wuce na sanata. Na zo kotu ne a matsayina na ɗan ƙasa wanda aka cuta don a nemo mana ƙwato mana haƙƙinmu, a kuma sannan haƙƙin jama'anmu da suka dinga wahala ba dare ba rana suna shiga ƙauye-ƙauye saƙo-saƙo lungu-lungu don nemo mana ƙuri'a. Yau an zo ranar zabe, wasu ƙalilan daga sama an cuce mu, an sayar mana da 'yanci. To saboda haka muka zo wannan kotu wanda muke tunanin za ta yi mana adalci.
Lauyan da ke tsayawa Muhammad Bashir Abacha a wannan ƙara dai barista Abubakar Indaku Musa ya ce sun faɗa wa kotun cewa an hana shi haƙƙin da dokar ƙasa ta ba shi.
Fatin shi ADP sun yi nominating din shi to contest for a senatorial position. Wasu sun yi amfani da mukamin su sun hana shi. So wato abinda doka na ƙasa ya ba shi, 'yanci da doka ƙasa ya ba shi an hana shi kuma bayanin da muka yi ma kotu kenan.
A lokacin da na tuntube jami'in yada labarai na jam'iyyar ADP a jihar Niger, jiya Dantane Muhammad ya ce su ma lamarin ya ba su mamaki.
To mun ma abin ya ba mu mamaki. Tunda lokacin da dai aka zo aka ce ai takara mun rubuta mu aine kuma sun ba mu takarda ce sun hasa. Kuma da zamu yi primary duk aine ya za witnessing primary da muka yi.
Ba ma ko jam'iyya ko san cewa logon shi bai fito ba kafin a yi zabe koko sai da aka je wurin zabe kuka ga ba logon.
Mu da kan gaskiya tabbas na mu sai da aka je zabe gaskiya.
Har ya zuwa wannan lokaci dai hukumar zaben Najeriya ta ce bata lura da cewar babu logon ADP a takardar kada ƙuri'ar ba, kamar yadda jami'in yaɗa labarai na hukumar zaben a jihar Niger Ibrahim Abare ya shaida mun ta wayar salula. A nan gaba kaɗan ne dai kotun za ta ba da rana da lokacin da za a fara wannan shari'a gadan-gadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Idan aka je shafukan mu na internet za a ga duk waɗannan labarai. Kada manta kuma ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka da ke nan gundumar Columbia, inda agogo ke cewa 12 dare ne da minti 17. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau. Jama'a barkamu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. An yi zaben shugaban ƙasa da ɗan majalisun tarayya kuma an gama lafiya. Sai Asabar mai zuwa za a yi na gwamnoni da na ɗan majalisun jihohi. To wai sak za a yi ne ko cancanta? Ku biyo ni. Yaya siyasar Arewa ta kasance ne a wannan karo? Sanin kowa ne cewa shugaban Muhammadu Buhari ya lashe zaben shugaban ƙasa. Kuma a da can baya shi da kansa ne ya ce a zaɓi cancanta kar a yi sak. A wasu jihohin na Arewa idan an duba an yi wani abu jilwayi mai kamar wanka, domin a jihar Gombe an yi APC sak, a shiyar da shugaban Muhammadu Buhari ya fito an yi sak, a shiyar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma wazirin Adamawa Atiku Abubakar ya fito ma an yi wani bazata, domin a jiharsa ta Adamawa inda APC ke mulki ba a yi sak ba. Borno da Yobe dama su ƴan sak ne. Me zai faru ne a sauran jihohi uku da suka rage, wato Taraba, Bauchi da Adamawa? Za mu yi nazari da ƙwararren ɗan jarida mai zaman kansa kuma mai shari'a al'amuran yau da kullun, Alhaji Hassan Gimba.
A shekara 2015 da aka yi zaben shugaban ƙasa, jam'iyyar APC ta yi nasara. General Buhari ya zama shugaban ƙasa. An ce dukkan sauran zaɓuka da suka biyo bayan wannan guguwan Buhari ne ta kwashe su. To bana ma shekara 2019 kaman an kusan maimaita abin da ya faru a shekara 2015. Shugaba Buhari ya sake cin zabe. Jihohi na nan da yawa waɗanda za mu ce ya kamata mu sa ido a kansu. Su ne jihohi da suka fito daga shiyar Arewa maso gabashin ƙasar nan saboda irin halin da suka tsinci kansu a ciki kafin a zabe shugaba Muhammadu Buhari. Ya kake kallon wannan al'amari ne? Kana ganin shin guguwan Buhari nan a wannan karan ma zai sake faruwa?
A zaben 2015 tabbas Buhari ya yi tasiri ba ma jihohin Arewa maso gabas ba, a Najeriya gaba daya, inda kusan kowa wanda ya shiga rigansa ya ci zabensa. To wannan karon ma ta sake maimaita kanta, kuma shi Buhari mutum ne wanda a kasan nan dai kam ba a taba wani wanda ya samu soyayyen talaka da jama'a kamar shi ba. Don haka za a bi wannan jam'iyyar nasa din don shi, don mutane suna ga mai amana ne kuma za su iya a danka mishi kowane irin amana ya rike. To amma duk da haka karki manta kan cewa jihohi kamar Borno da Yobe su daman sun riga sun kafu akan wani irin layi na siyasa. Tasirin Buhari yana nan, amma kuma su ma daman suna da nasu hanya na siyasa din.
Wato kama aqidar su irin ta jam'iyyun da Buhari ke tsayawa ne kenan?
Kusan kamar haka. Yanzu alal misali in kin lura sanda aka yi zamanin su NPN da JNDP, Borno da kuma Yoben yanzu kenan za a ce da kamar Adamawa su sun yi GNPP ne. Lokacin da aka yi NRC da SDP su sun yi SDP ne. Lokacin da aka zo yanzu ake PDP duk da karfinta a Najeriya su suna APP suka da ANPP. To shi Buhari ma ya zo ya sami Borno da Yobe suna layin siyasansu ne sai ya shiga jam'iyya ne. Don haka suka ci. Amma kin ga da ya bar ANPP ya koma ya bude CPC ai bai yi tasiri a Borno da Yobe ba. Yawa, amma duk da haka dai ana karrama shi. To amma a yanzu abinda kuma zai kara taimaka domin halin da mutanen Borno da Yobe suka shiga a dangane da Boko Haram. Yawanci an kashe masoya, an kashe iyaye, an kashe abokai, an kashe yan uwa, an kashe mata, an kona gidaje. Zuwan shi an samu zaman lafiya sosai. To wannan ya kara sa mutanen suna ganin shi da daraja, sai kuma ya zo daidai da irin siyasan da suke yi. So wannan kamar shine ake kira karawa karfe.
To yanzu waɗanda za su tsaya takara misali a jihohi biyun nan da ka ɗauka yanzu da za mu dube su, Borno da Yobe, kana ganin su kenan guguwan Buhari nan ba zai shafe su ba kenan kake nufi?
Zai shafe su sosai, amma kuma yanzu shi talakan Najeriya ma ya fara wayewa dangane da siyasa. Yanzu mutane suna iya ƙoƙarinsu su yi zaɓe don mutum. Idan Allah ya sa aka yi dace kai mutumin gaskiya ne, sai kuma ka haɗu kana tare da Buhari wanda ake gani mai gaskiya ne, to wai an tarfa wa nononka
gari.
To don hakan nan zai taimaka musu, kuma daman su ma daman layin da suke kenan, kuma jama'a din suna tare da su.
Wasu wane ne masu tsayawa takarar nan ne a tsakanin waɗannan jihohin? Akwai ƴan APC da kuma NPDP ko a shiyar Arewa maso gabas din?
Akwai NPDP, akwai ƴan APC, amma yanzu in kin lura da zaben shugaban ƙasar nan da aka gudanar, kin ga PDP bata yi wani tasirin kirki ba
a shiyar Arewa maso gabas din?
A shiyar Arewa maso gabas, kamar yanzu misali Borno, Yobe, in kin ga irin kuri'un da aka basu, inda ta yi tasiri za ka yi kace Taraba ne. Taraba kuma akwai wasu dalilai da dole ma ya sa a samu irin wannan sakamakon da aka samu.
Wato PDP ta fi taka rawa a can?
PDP ta fi taka rawa. Amma kin lura ko Gombe, inda gwamna mai ci ya tashi takarar senator, ai guguwan Buhari ya kada shi.
Na'am.
In kin lura Bauchi, akwai mazaban senator ma da APC ba su da dan takara, amma kuma sun ci.
Ikon Allah.
To in kin duba Adamawa, wannan da farko dai APC sun taso za su kai gagaci, to amma daga baya PDP sun zo su yi nasara. Kuma ko shi Buhari a wani yawon campaign shi ai ya ce jama'a su zabi wanda suke so su zaba. Har ya kama gana ya ce idan wasu sun zabi mutum don dan jihansu ne, wannan babu damuwa. So babu damuwa, demokradiya din kenan.
Saboda haka kana ganin irin haka za ta kasance a Yobe da Borno kenan?
Za ta kasance, amma kuma kamar yadda nace mutane ma suna duba ƴan takara. Yanzu alal misali in kika duba Yobe, akwai shi wanda yake takara din nan, amma mai malabu ne. To ko ina kika je zaki ga an ambaton sunansa, duk wanda ya san shi babu wanda zai taba ce ma ga inda ya samu matsala da wani, sai ma dai ai maganan kan cewa shi mutum ne mai son jama'a, wanda kuma in yana mu'amala da kai ba yana ganin ka matsayin kai kaza bane, yana ganin ka matsayin kai dan adam ne. So yana baka haƙƙin da ya kamace ka matsayin ka na dan adam. To
ina koda daga ina ka fito?
Koda daga ina ka fito. Kuma ko menene tunaninka, ko menene aqidanka, shi dai zai darajanta ka matsayinka na dan adam, kuma haƙƙin da Allah ya baka zai baka. To irin wayannan mutane su ne suka fito, sai kuma suka hadu da shi Buhari. To kin ga ai kama su a irin wannan wajen zai bada wahala.
To abin ya tafi daidai haka har Borno da sauran da kaman su Gombe da su Taraba din?
Yau idan kika duba kuma Borno, shi wanda ya fito Professor Zulum, shi ma jama'a suna gani yana tare da talakani, mutum ne wanda har ya yi irin su conductor na taxi, ya tuka taxi, so talaka suna gani
ya gajiye ya ga yau.
Ya gajiye ya ga yau. sannan kuma mukamin da aka bashi san da yake rekta a Ramat Polytechnic da kudin da yake tara na makaranta da shi gine-gine ya gyara makaranta inda wasu makarantu ba a haka ba so mutane sai aka bashi kuma ministry na construction wato kamar gina farfado da jiha ya yi aiki an gani to irin wayannan mutanen da su ne
to irin wannan yawa irin wannan zai tasiri a Bauchi da Gombe da Taraban kuwa
kamar yanzu Bauchi yanda wasu yan siyasa suke kamar kuma abin da ya faru 2015 karfin Buhari zai taimaka mishi ba kamar wasu wajaje kamar inda su yan takaran kansu jama'a suna son su sai kuma suka hadu da karfin Buhari so duk suna taimaka juna ai shi Buhari da ya ciyo bi 2015 bai samu irin kuriyan da ya samu wannan karin ba haka a Borno amma yanzu don irin yan takaran da suka fito a gwamna sai ya samu kuri'un da ya kusan ninka ko ma ya ninka wanda ya samu a wancan shekaru
to amma zaka faɗi haka akan jihar Gombe domin ai wanda zai sauka yanzu a jihar Gombe dan PDP ne
wanda zai sauka a gwamna a Gombe dan PDP ne kuma yayi musu aiki to shi dai rashin rabo kawai domin karo da Buhari ne abun ya same shi shi ma don haka ga yanda ya kasance mishi
to ba za a ce haka akan Taraba ba ko domin ai kila dan takaran su na Taraba ko da yake ana cewa shi ma mutun ne wanda aka san shi a ƙasa wato dan siyasa ne na gundumomi kana ganin shi ma gugun Buhari zai dan shafe shi
na jami'an APC kenan ko PDP
ne jami'ar APC
zai
duk da cewa su PDP ne
PDP ne zai samu gudunmawa sosai a dalilin Buhari to amma siyasan Taraba daban yake da siyasan irin su Borno ko Yobe ko Bauchi
akwai wasu ko Gombe din ma ko
gara Gombe ma kusan haka amma dai na Taraba din yafi kamari wasu turanci na cha factors dalilai wanda bai kamata ba sai an fadi ba amma su ne suke gudanar da siyasan Taraba don haka zai wahala shi mutumin APC yayi tasiri kuma ya hadu da kan cewa shi gwamnati mai ci shi ma zai sake nema shi ne
anan lokacin shirin ya kawo jiki a madadin dan jarida mai zaman kansa kuma mai nazari a al'amuran yau da kullun Alhaji Hassan Gimba ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake sallama da ku mu kasance lafiya
kamar Allah gaida Madina Dauda da haka ne kuma muka zo zangon labarai a takeice to a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya ciciki ɗan jam'iyyar Democrat je talata saboda kaddamar da jerin bincike da suka yi kansa da kuma gwamnatinsa yana mai bayyana hakan da wani babban lalube da zumar kalato laifi wani babban kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce Amurka na buƙatar ƙarin makaman yaƙi muddin dai tana so ta taka marasha burki a Turin inda take ta tafka takala har ma matsalar da zarce Turai din kimanin shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a Afirka cikin walwala afta a takeice batun samun ƙasashe akalla 22 don fara aiwatar da shirin na tafiyar hawainiya Kotun kundin tsarin mulkin kasar Senegal ta ayyana shugaba Macky Sall a matsayin wanda ya ci zaben ranar 24 ga watan jiya na Fabrairu. Birnin New Delhi na kasar India ne mafi gurbacewa a duniya a shekara ta 2018 wato bare kenan bisa ga rahoton wasu kungiyoyin bincike biyu da suka fitar ranar Talata. Wani binciken da kungiyar Greenpeace da kuma wata da aiki da ke kasar Switzerland mai suna IQ Air Visual suka yi sun gano cewa yawan sinadarin auna gurbacewar iska mai suna MP2.5 wanda aka gano a birnin New Delhi ya rubanya wanda aka gano a birnin Beijing na kasar China Hukumomi a Pakistan sun damke wasu mutane 44 da ake zargin cewa yan bindiga ne cikin su har ma da wani dan uwan jagoran wata kungiya mai tsoron ra'ayi wadda kasar ta India ke zargi da kai harin kunar bakin wake da mota a yankin Kashmir mai rabuwar kawuna.
To masu haro da aka makawo karshen shirin namu na safe sai kuma dan anjima da hantsi zamu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu madadin shi Ibrahim Kalma shi Garba da Chibahiro Diodene da suka taimaka wajen hada wannan shiri sai kuma injinin mu Greg Barnes Muhammad Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC
VOA Afrique, le monde